sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Hafiz Muhammad Hafiz Babalde da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanki na yau Juma'a 28 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan an saurari labaran duniya za a ji cewa hukumar ƴan sandan Najeriya ta ɗau matakan ladabtarwa hakan wasu manyan jami'an ta. Muna kuma da rahoto akan sannan muna dauke da rahoto na musamman akan irin yunkurin da hukumar kidayar Najeriya take yi domin wayar da kan al'umma a game da muhimmancin aikin kidaya. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu zan gabatar. Amma yanzu ga Hafiz da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yake cibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar wanda kuma ya sanadin raunata sojoji 12. Sanarwar ta ƙara da cewa sojoji sun kashe akalla 'yan ta'adda 40 kafin isuwar ƙarin jami'an tsaro a lokacin da ake gwabza ga zaman fada. Rundunar ta ce an kwashe sojoji da suka jikkata kuma jami'an kiwon lafiya na kula da su. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso kasar nan ba da jimawa ba. Mashud Khan jakadan Pakistan a Amurka ya bayyana haka a wani taro da cibiyar Wilson Center ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin Washington. Mun ba da oda na sayan man Rasha kuma an yi hakan ne tare da tuntuɓar gwamnatin Amurka. Babu wani rashin fahimta tsakanin Washington da Islamabad kan wannan, inji Khan. Babban jami'in diplomasiyya yana mayar da martani ne kan hasashen da aka yi cewa sayan makamashin na iya lalata dangantakar Pakistan da Amurka. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jarida Amurka Evan Gershkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin bada biza ga 'yan jaridar Rasha da dama da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka ta hana 'yan jaridar Rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na Amurka. A martanin, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa an sanar da ofishin jakadancin Amurka cewa an yi watsi da buƙatar da ya gabatar ta kai ziyara a matakin jakadanci a ranar 11 ga watan Mayu mai zuwa ga ɗan ƙasar Amurka Gershkovich wanda ake tsare da shi kan zargin leken asiri.
Ba da jimawa ba Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan ga rahotonmu na farko. Hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda a Najeriya Police Service Commission ta kore wasu manyan jami'anta 'yan sanda wato jami'an 'yan sandan kasar. To wai me yayi zafi haka? Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Kakakin hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya Ikechi Kuani ya bayyana cewar manyan 'yan sanda masu mukamin ASP ne aka kora daga bakin aiki guda uku. Kana aka rage mukamai a wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wani babban sufurtanda da kuma wasu sufurtanda guda biyu, kana da wani mataimakin sufurtanda guda ɗaya. Bugu da ƙari, hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta kuma ja kunnen ƙarin wasu manyan 'yan sanda guda 20 bisa laifuka daban-daban da aka same su da su. Wannan shine mataki na farko da sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya Dr. Solomon Arashe ya ɗauka tun bayan lokacin da aka naɗa shi. Hukumar kazalika ta kuma ɗaukarin matakan ladabtarwa daban-daban akan ƙarin wasu manyan jami'an 'yan sanda masu yawan gaske domin ƙara sassaita ayyukan 'yan sanda a Najeriya. CP Muhammad Wakili, tsohon kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya.
Wannan ne yana ga daidai ne domin gaba ɗaya abin da ake bukata shine gaskiya da adalci
na'am
haƙi a bashi haƙi
na'am
to gudu ranan da ba a fidda haƙin mutane to ranan shine ake samun matsaloli matsaloli da suke dorewa
na'am
suke dawowa suke da abun da muwa ga jama'a
tuni kuma kungiyoyi masu rajin kare haƙin bil adama ke maraba lalle da wannan mataki na sabon shugaban hukumar kula da ayyukan yan sanda kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya Malam Zakari Adamu ke shaida min
hukumar kula da haƙin yan sanda an dade ana kai mata korafi gaba da abin da yan sanda suke a al'ummar Najeriya wanda kuma take haƙi ne wanda yayi munin gaske kuma ba abu abin da tayi kuma babu abin da take da niyya ta yi sai yanzu aka waye gari aka ce yau hukumar kula da yan sanda ta dauki matakin korar wayansu da hukunta wayansu da ainihin jan kunne a wayansu to kaga abu ne wanda ya kamata a ce an yaba wannan abu wannan abu zan faɗa dai abu ne wanda muke ganin sa wanda tun da dai muke so a yi shi kuma sai yanzu Allah ya kawo lokacin da ya kamata a yi shi kuma kai wato abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu abu ne wanda ya kai inna lillahi wa inna ilaihi
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin ƙara sassaita ayyukan yan sanda a Najeriya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Dan kai da Hassan Mainakaina da wannan rahoto yanzu ga Hafiz ya dawo da kashin labaran na biyu
Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga kasashe makwabtan Sudan da su bude iyakokin su ga mutanen da ke gujewa fadan da ya barki a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce tun lokacin da fadan ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakarun yan sa kai na RSF ranar 15 ga watan Afrilu dubun-dubatar 'yan Sudan aka tilasta wa barin gidajensu saboda fargaba abinda ka faru da rayukansu shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya Filippo Grandi yayi na'am da kiraye-kiraye da babban sakatar Majalisar Dinkin Duniya yayi na daina tashe-tashen hankulan nan take kuma dukkan bangarorin sun fara kokarin samar da zaman lafiya mai ma'ana Grandi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa ana buƙatar hakan cikin gaggawa don hana wata babbar matsala ta 'yan gudun hijira da ka iya ƙara dagula zaman lafiya a yankin mai rauni. Daga ƙarshe, ƙasar Mali da makwabciyarta Algeria a jiya Alhamis sun ce suna son su farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin Bamako da 'yan tawayen arewacin Mali wanda a yau ke cikin rudani lamarin da ke ƙara janyo fargabar yiwuwar sake barkewar rikici. Yarjejeniyar na da nufin kwantar da tarzoma a yankin wanda ya barke da tashin hankali a shekarar 2012 lokacin da 'yan kabilar Abzinawa suka tayar da ƙayar baya ga gwamnatin ƙasar. Mayaƙa masu ikirarin jihadi sun shiga boron kuma daga baya suka danna zuwa tsakiyar Mali, Nijar da Burkina Faso a wannan tayar da ƙayar bayan inda suka kashe dubban mutane a fadin yankin tare da tilastawa miliyoyin mutane barin gidajensu.
Agaida Muhammad Hafiz Babille da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma sai rahoton na musamman akan wayar da kan al'umma game da mahimmancin kidayar al'umma da Najeriya take shirin gudanarwa wanda Zainab Babaji ta yi nazari a kai.
Hukumar kidaya ta ƙasa ta ce za ta yi amfani da na'urori na zamani don yin kidayar jama'a don samun sahihin sakamako. Kwamishinan hukumar kidaya ta ƙasa a jihar Plateau Madam Cecilia Dapuet tace hukumar ta shirya tsaf don yin kidayar a farkon watan gobe.
A method da za ya dan bambanta da nada da ana tambaya abu ana rubuta to ko ai rubutun ba rubuta daidai ba ba wanda zai tabbatar yau wato amma na'uran da muke da shi yanzu muna ce digital
a computer kenan yanda mutane
a computer to kin gan wannan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da dan wuya so wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci to kuma mun ba da tabbaci ma mutane cewa za mu yi kokari domin yadda census din ya dade ba mu yi ba yanzu wajen kusan shekaru 17 da ba a yi ba to so muna so a tabbatar an yi shi da kyau sosai an yi shi daidai ba za a bada daman da mutane za su kai kuka ko a'a ba a yi musu nan ba ba a yi ba kamar yadda an saba ana yi in an yi kidaya
ko al'ummar da ke karkara sun sami isasshen wayarwa kan muhimmancin kidayar kuwa Alhaji Muhammadu Yaro daga kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau ya yi tsokaci
da gaskiya wayarwa da kai wayansu sun samu wayansu ba samu ba dan ba wayar da kan mutane su tsaye da inda ya kamata mutane su gamsu da wannan damari ba yana fatan gwamnati kamun ta fara ta sake wayar da kan mutane muhimmancin wannan kidayar da za a yi
akwai tambayoyi da yawa waɗanda za a yi ma mutane kana ga kamar mutane suna da za su bada gudunmawar su ko kuma goyon bayan su wajen wannan aikin
eh to ni dai na so ya kamata mutane su bada gudunmawar su zuwa wannan aiki dan gwamnati ta san cewa mutane da suke kasanta a wannan shekaru da kidaya sun kama adadi kaza idan suna gwamnati kuwa san cewa idan za su yi budget a kasa san cewa akwai al'ummanta mai adadi kaza
Mr. Mark Amani wani dan gwagwarmaya a Najeriya ya bayyana fargabansa ne kan cire batun addini da kabila a jadawalin tambayoyin da jama'a za su amsa yayin yin kidayar
tsarin da aka ce an fito da shi daga sunan mutum shikenan ne dan arewa ne amma wani yare ne kai bari na misali muna da kabilu sama da 500 a arewacin Najeriya to idan kuwa ka ce ba za a ambaci yare ba za a ambaci addini ba kin ga shikenan mutane sun bunsu lalace dalili kuwa shine a arewacin Najeriya jinsi guda biyu aka sani daga Hausawa sai Fulani to duk wani abin da zai taso ko daga sama ko daga kasa in aka ce an tura shi arewacin Najeriya to dama shikenan irin mu shikenan babu abin da ba za ma mu sani ba to amma idan aka ce an sa shi dama to da ba tura ba ko ma wane ne ya san cewa jihar Kaduna suna da yarurruka kaza Plateau yarurruka kaza dole sai an bididdigi in ma za a nemi wakile na kowane yare a takace su je su wakilci mutanen su idan ba su samu abin da ya kamata su samu ba to su yi kuka da kansu amma in aka ce gaba ɗaya an share shi shikenan kwata-kwata Najeriya ta arewa ta zama ta mutum biyu
to baka ganin kamar ita gwamnati ta yi la'akari da irin matsalolin da ake samu musamman game da addini mun ga tasirin da batun addini ya yi musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi da kuma waɗansu batutuwa ma gaba ɗaya a Najeriya baka ganin shi yasa ita gwamnati ta ce bari ta cire batun addini da kabila da yare a cikin wannan kundi na rajistan 'yan ƙasa saboda ya zama a kai dan Najeriya ne kai dan Najeriya ne ba tare da la'akari da cewa a'a ga yarenka ga addininka ba
hajiya yan siyasa su suke amfani da wannan dama da suna ganin kamar in suka yi amfani da waɗannan kalmomi za su samu biyan bukata ba san cewa sun jawo kasar nan masifa ba sun jawo kasar nan bala'i shin idan haka za mu tafi sakaka haka ba mu san inda muka fito ba da inda muke da inda zamu ba ni ina ga maka ja Zainab wallahi muna cikin damuwa wanda ba mu san ma yadda za mu yi murawar wannan matsala ba.
Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Kanen Pam Horo ta ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da za a gabatar a lokacin kidayar don ba gwamnati damar fahimtar bukatun al'umma.
Ya ɗauki wannan shekaru 17 ba mu tabbatar da namban mutane a Najeriya ba. Kuma mun ga gine-gine ya tashi ba iya san iyakan gine-gine wane ne gida wane ne coci wane ne masallaci gwamnati na son ta tantance ta san iya irakan mutane domin a kowace irin angwani a san irin abin da za a kawo titi ne makaranta ne clinic da sauransu mutane na karuwa kuma su wayannan abubuwan da gwamnati na bayarwa ba su karuwa shi yasa sai ka gan clinic guda ɗaya mutane a cika-cika
a wannan karo waɗanne sauye-sauye za a samu musamman akan takarda na kidayan al'umma
na tuna lokacin da muka yi na 2006 za a tambaye ka yarinka, za a tambaye ka addininka, za a tambaye ka yara nawa kake da shi. Yanzu akwai canji wanda za a tambaye ka, kai taba yin ciki, ciki ya zuba, yara nawa ka haifa, yara nawa ka taba yin cikin su, yara nawa ka taba haifa masu rai mara rai da sauran wayansu abubuwan da baka zata ba. Gwamnati na son ta sani don ta san inda za ta tafiya da lafiyan, ta yi tafiya da lafiyan mutanen wannan kasa gaba daya. Karkace kana sauri kai ka bo zaka bude kasuwa, ko kana sauri zaka je ka zauna tare da abokane, mun san maza ne masu wannan complaint. Muna roko maza ku dauki lokaci ku zauna. Da ana daukan yare, da ana daukan addini, amma wannan karo gwamnati tace ba za ta dauki yare ba.
Me yasa?
Sai yazo ya zama muna fada, muna yaki da juna kaman ba mu so mu hada kai mu zauna mu yarda cewa abin da zamu yi addini bai kamata ya raba mu ba. Gwamnati ta duba haka ta ga to idan in wannan zai zama hanya ne wanda za a gyara domin mu yi zama mu yi mutanen arewa, duka kowa yana arewa, duk mutanen arewa ne, in kuna kudu ne duka kudu ne, to gwamnati ta duba haka. Shi yasa tana gani eh muna da yarurruka kadin, akwai wanda ana ce har ma yarurukan su sun tafi extinct domin inda ba a yin yaren kuma dama ba su da yawa, ba a yare mutanen ba su bunkasa ba a wayansu da wayansu abubuwa hakan nan. Eh gwamnati na so a san irin wayannan yarurukan, amma tana gani idan muka zauna bin su iya yare 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 kanana da manya din duka, to yana kawo fada.
To amma akwai masu ganin kaman wato wannan sa yare yana da muhimmanci, saboda idan kika duba musamman a nan arewacin Najeriya akwai kananan kabilu waɗanda su suna ganin kaman su wato an ware su kenan.
Abinda gwamnati tace shi tana ganin zai taimaka ya zama a healing process and integration, a seamless process, to shi ne tana ganin za a gwada, bari a gwada mu gani.
Kansila mai wakiltar sarkin dawaki a karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa, Muhammad Mustafa, ya jaddada muhimmancin jama'a su fito don a kidaya su.
Aika duk da an aje kida yana yi shine batun maganar kidaya da zai yi, mutane su bai da hadin kai, duk wanda sun tafi ko suna gona ne ina ba su hakuri su yi kokari su dawo. Ni ma ina samu albashi na duk da zai yi shine duk idan mutanen ward na suna gona zan kokarin tura moto daya zuwa biyu ya je dawo da su a gida domin a gama kidaya su. Inga wadda aikin da na zo kana ce ni kenan, domin akwai nauyin jama'a kaina.
To wani tasiri ne wannan kidayan zai yi ma al'umma?
Gaskiya wallahi idan nake ba zan iya fada ga irin ba, domin yana da faki, yana da muhimmanci sosai. So yana fada musu su yi hakuri ba karamin alheri bane, a yi hakuri a fita a kidaya kowa da kowa.
Idayar na wannan shekara dai shine zai kasance na biyar tun bayan da Najeriya ta samu yancin kai. Bayanai na nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 190 don gudanar da aikin kidayar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ton gashe ki Zainab Babaji. Masu sauraro, kafin mu shigaba a shakatar da wannan wakar dake kan bisa faifai.
Allahu kai kayo sassanya zan zafa a wannan rayuwa,
ni baje a wannan duniya
kullum halin mun gode ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa,
arziki na samun duniya
Allah kai kayo mu tafi biyu daga nan muka dinga yaduwa. Shi shi kadai dan adam ko akwai yawa
bayan kai ne mu sai kida
jinsin dan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke, mun gode wanda ba abin cike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya. so yau ba so sha a wannan duniya
mai sauka a wannan duniya
mata miji zaman su lafiya soyayya mai kauda hasaniya samu shakuwa inda so a ji dadin duniya
kuma mai son a so dan ta duniya
kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya
ni gida gidan ka ba hayaniya
jinsi jinsi kabilu na zama inda so san babu kazaniya da addinin ku da ban yake suna sa
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:21 na safiya ga shirin mu na gaba da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka ne sauraro mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu yau shirin yanayi da muhalli zai duba akan lafiyar ƙasa da irin abubuwan da suke rage ingancin ƙasar noma inda Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero inda ta yi bayani a game da illar gishiri a cikin ƙasa
shi gishiri a ƙasa yana haifar da abubuwa da yawa yana kuma taɓa rayuwar ƙasa ita gaba ɗayanta yana taɓa harkar noma yana illata mutane ya zamanto samun abinci ta harkar gonaki an samu matsala rashin ruwa wadatacce a cikin ƙasa yana janyo gishiri a cikin ƙasa ko kuma yin amfani da takin zamani da yawa akai-akai shi ma yana ƙara gishiri a cikin ƙasa kuma misali idan ruwa shi kanshi yayi yawa yana kwance guda misali a gonaki da ba magudanar ruwa isasshe shi ma yana janyo gishiri a cikin ƙasa akwai illoli kamar taba harkan rayi noma sosai yana rage sinadarin nitrogen wanda su shuka ke amfani da shi sosai yana rage girman shuka har yakan kai ga shuka suka iya mutuwa idan yayi yawa yana haifar da gurbacewar ƙasa kuma yana rage samar da ruwa ga shuka to hanya za a bi a magance illa da gishiri a cikin ƙasa yake yi na farko shine a samu kyakkyawan magudanar ruwa yadda ruwa zai wuce ana iya ƙara wasu chemical domin a samu balance ya zamanto shi gishiri bai yi yawa ba kuma bai illata shi ƙasa ba
sannan Dr. Babagana Busu na tsangayar kimiyyar ƙasa na Jami'ar Yobe Najeriya yayi mana ƙarin haske akan dalilai da kuma yadda jihar Yobe da ke gabashin Najeriya take fuskantar matsalar kwararowar hamada
ka duba gabashin jihar Yobe jiha ce wadda ta yi makwabtaka da kasar Niger wanda kuma kasar Niger kowa ya sani kasa ne wanda take da yawan hamada to wannan hamadan dama tana kwararowa ne takan tashi daga arewa takan yi kudu ba ko mene ke kawo zaizayewan kasa daga wannan bangaren Niger zuwa Najeriya ba hatta karancin itatuwa kuma kin ga yawancin mu anan a al'adance mutane sukan yi girki da itatuwa to wayannan guraren gurare ne dama wanda ba su da isassun itatuwa kuma dan kadan wanda ya rage da yake dan tare hamada mutane sukan je su sare shi su zo da shi gida ayi girke-girke da shi wannan ya sake haddasa zaizayen kasa din zuwa hudanci daga border mu da Niger yakan shiga cikin Najeriya yayi mana ta'adi yana sa kasan yakan toshe gonaki wajajen da dabbobi suke samu su kiwo duk wayannan kasasan yakan shiga ya zaizaye hatta da gidaje misali akwai wayansu garuruwa kamar su Kaska kamar su Toshiya Toshiya nan in mutum ya je garin ya ga irin yanayin tilin kasa kuma kowane shekara zaka ga akalla yana kasan nan yana ci gida biyu ko uku ya binne ta completely kafin ta wuce gaba to ba komai ne haddasa wannan abun illa rashin itatuwa alhamdulillah yanzu akwai wata ma'aikata wanda ita gwamnatin tarayya ta kafa ta domin ta magance wannan hamada wanda ake kiran shi National Agency for the Great Green World to suna nan suna hobbasawa su ga cewa an dasa itace a jihohi guda 11
Shi kuma Farfesa Muhammad Abbaji ne na Jami'ar Maiduguri yayi bayani ne a game da muhimmancin jari bola da kuma yadda gwamnatin Najeriya za ta iya amfani da wannan dabara wajen tabbatar da lafiyar muhalli sannan a bangare guda kuma a samar wa matasa ayyukan yi.
Wuraren da aka ci gaba ya zama kudi ne ma shara su roba su ledadiwa da ana zuwa a narkar a yi wasu abubuwa da yawa da shi masu amfani. Na ga rubutu na ka karanta na kalla inda wannan ana mai da shi tiles a shimfiɗa shi kamar interlock tiles da ake yi a gidaje. Wani kuma ana mai da shi kamar katifa ne mutane ke shimfiɗa su kwana kai. Wani abubuwa da yawa ana iya yi da shi. Amma kuma matsala babban matsala wata shine rashin ilimi da kyanta ya kamata gwamnati da al'umma sun gano amfanin robobi da su leda suna iya yin su sarrafa su da kansu. Ya kamata a kara musu ilimi, a kara musu fahimta yanda zai zo ya zama babba har ya kasance kaman su ledodi da robobi ma babu ma ba za ka ma gansu a layi ba. Alal misali kaman ana dan bada wani tallafi a ce in ka kawo kilo daya za a iya saye shi ko naira 100 nan ba da dadewa ba za ka ga dukka titina ba za sake ganin su leda ko roba a jefe ba. An ina ga wannan kuma zai yi tasiri sosai. Na daya ya rage dotti-dotti da ake gani a muhalli, gurbatan muhalli ta kanta da illa kuma da zai jawo kan al'umma da kuma illa da zai jawo kan dabbobi da muhalli kanta. Inda ake noma a yi noma shi zai hana tashin albarkatun gona da sauransu. Kinga an dan rage.
Masauraro, wannan shine iya abin da lokaci ya bamu dama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tsaya da mu cikin shiri na gaba domin jin bayanai a game da wani shirin tallafi da kasar Japan ta kuduri aniyar baiwa Najeriya domin bunkasa harkar jari bola wanda a turance ake kiransa circular economy. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Sai Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni a Aisha Mu'az nake mana fatar alkhairi. Masala. Madalla da wannan ne kuma kai muka shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yi kicibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar, wanda kuma ya sanadin raunata sojoji 12. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka, kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso kasar nan ba da jimawa ba. Mashud Khan, jakadan Pakistan a Amurka, ya bayyana haka a wani taro da cibiyar Wilson Center ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin Washington. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jaridar Amurka Evan Gershkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin ba da biza ga 'yan jaridar Rasha da dama da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka ta hana 'yan Rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na Amurka.
Fasararro da haka ne kuma kuka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai zuwa can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma producer Musulman Abu da injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam.